A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Balaraba Murtala Baharu inda muka tattauna da shi akan wani sabon film mai nisan zango mai suna Bilkisu. Film din da aka tantance jaruman da suka dade da kuma sabbi ko me dalilin da yasa aka tantance jarumai kafin mu fara harkar film din. Shi wannan film din na Bilkisu ne bambanta shi da raguwan fina-finai da aka saba yi.
Na farko ba film ne wanda yake kama wanda mutane suka saba gani a kiyana fifin na faifan CD ba. Film ne mai dogon zango wato TV series ne. Irin labarin da ba za a iya bayarwa a cikin awa 1 2 ko 3 ko 4 ba. Labari ne da ake so a yi shi a cikin minti 45 504. Kin ga akalla za a shekara 2 duk sati ana ganin sa kenan a gidan talabijin.
Shekara 2.
Eh.
Me ya gundarar labarin?
Labari ne da yake magana akan muhimmancin ilimin kyamace tun tana a matakin budurwa har izuwa girmanta, har izuwa bayan da ta shigo cikin al'umma, har izuwa lokacin da take aure, har izuwa cewa lokacin da ake ganin shin za ta iya jagoranci ko ba za ta iya ba, har kuma izuwa abin da yake kasancewa ga kowane dan adam mai rai.
To shi wannan film din sai da aka kira jarumai sababbi da kuma tsaffi aka tantance su, me yasa aka yi haka?
Wato an yi haka ne domin a sami waɗanda suke nagartattu, waɗanda suka dace da kowace irin rawa da ake so su taka a ciki. Kuma alhamdulillahi an samu mutane da dama sun zo akalla kusan sama da mutum 1800 da wani abu, waɗanda aka ɗauki sunansu da lambarsu banda waɗanda ba su samu shiga ba. Kuma abin ma da zan iya faɗa miki shine cewar, ko kuma zan iya faɗa muku shine, wannan labari tun daga lokacin da aka fara tunaninsa, wanda shi Alhaji Umar Sai Tudun Wada shi ya fara zuwa da cewar yana so ya samar da wani labari da zai iya nuna wani abu da ya shafi Bahaushe a mataki na neman ilimi da kuma a yanayi na rayuwa ta yau da kullum. Sannan aka zauna aka kirkiri yadda labarin zai zama, aka yi masa wani abu da ake cewa a skeleton, wato aka fitar da tsarin kashin labarin. Sannan aka ɗauki marubuta mutum 5 zuwa 6, aka kai su garin Bauchi inda suka kwashe makonni 3 suna rubutun labarin, banda kuma wajen makonni 8 da aka yi ana tunanin ya za a samar da labarin. Kuma bayan wannan aka dawo aka zauna aka sake tantance labarin, aka ba wa mutane da dama, aka nemi shawarwarinsu daga cikin malaman da aka bi. Akwai Malam Ibrahim Khalil, daga cikin iyaye mata da ake ganin suna duba abin da yake cikin zamani da kuma baya. Akwai irin su Halima bin Umar wanda ta zo gurin ma da ake tantancewa. Akwai Hajji Akhtar mai bi Gana ta zo gurin ita ma. Akwai sauran shugabannin
aiwatar da tana kai. An samu jigo a garin Kano arewa waɗanda suka tantance wannan labarin ta fannin daban-daban.
Kwarai da gaske, daga cikin waɗanda aka ɗauko suka rubuta labarin akwai Malam Habibu Sani, akwai Tijjani Ahmad Abdullahi wato Tijjani Continuity, akwai Bilkisu Yusuf Ali, akwai Amina Hassan Abdulsalam, sannan da ni Balarabe Murtala Baharu da na jagoranci marubutan a matakin rubutu. Sannan kuma za mu ba da umarnin fim ɗin in Allah ya yarda, wanda za mu fara shi ranar 20 ga wannan watan da muke ciki a garin Bauchi, da za a kwashe kwana 40 ana ɗaukan wannan kashi na guda 26 daga cikin 104.
Guda 26 sai an kammala shi kafin ku dawo?
Eh, sai an kammala shi.
Malaka za a fara saka shi a gidajen talabijin?
Wannan ya danganta da su tsarin da muka samu tsakanin kamfanin Amara Creative Studio waɗanda za su ɗauki nauyin gabatarwa, zuwa da su kuma gidajen talabijin ɗin da za su buƙata.
Kuɗi nawa naira nawa ake hasashen za a kashe wannan fim?
To a yanzu abin da zan iya gaya miki shi ne cewa a mataki na rubutu ma wannan labari ya ce abin da ya haura miliyan 4. Saboda haka
a
matakin rubutu kaɗai.
Idan aka zo ɗaukar fina-finan kuma fa?
Abin da muke hasashe wannan fim zai ci shi ne kusan naira miliyan 19,770,000.
A wannan kashi na farko da za a fara?
A waɗannan guda 26. So kin ga ma idan an duba da cewa yanda ake karɓar fina-fina a gidan talabijin ne a yanzu, sai a ce ba ma a tunanin za a iya karɓarsa, domin ya shallake farashin da ake iya karɓar fina-finai a gidan talabijin.
A gidajen talabijin kamar wani irin farashi suke bayarwa?
Eh, wannan wani abu ne wanda yake ya shafi su masu fina-finan da kuma tunda abu ne kamar kasuwa.
Menene mafi karanci da suke karɓa kuma menene mafi yawa da suke?
Yana ta ai abu ne wanda yake yau zai iya tashi gobe zai iya sauka. Da dala ake biya, to ya danganta da farashin
dala.
Wannan wani abu ne wanda ya shafi masu fina-fina.
Me yasa duka a cikin jaruman da suka riga suka yi fice su ma me yasa sai an sake tantance su?
Da dalili shine labarin shi ake so ya samar da wanda ya kamata ya hu.
Ta nake amma daman sun dade a cikin harkar Kannywood din.
Eh, ko da
sun kamata a ce sun lakanci duk wani abu, duk wani role da za a ba su.
Idan misali yanzu sai kike neman na shekara 50 kin ga ficen da Ali Nuhu yayi ba za ki iya sashi a mutumin da yake shekara 50 da doriya ba dan haka kina buƙatar mutumin da yake da shekaru 50 ne zuwa da uku wanda zai tabbata wanda kowa in ya kalle shi ya yadda cewar wannan mutumin da yake yana da yadda ta kai shekara 24
to misali idan aka samu wannan mai dan shekara 50 din zuwa sama shi ma dole sai an tantance shi
kwarai da gaske
shine dalilin muke son mu ji
mai dalilin da yasa za a tantance shi shine a tabbatar da cewa ɗabi'arsa ta dace da ɗabi'ar wanda ake so ya fito a cikin fim din a halayyarsa physics ma'ana yanda surarsa take kalamansa na baki yanda yake fitar da lafazi dole na abubuwa ne da sai an duba su
ita ma ɗaya daga cikin waɗanda aka tantance ta bayyana dalilin da yasa ta halarci taron tantance jarumai na fim din Bilkisu
ya sunan malamar
sunana Maryam Abubakar
Maryam Abubakar me baki sha'awa har kike so ki shiga harkar fim
saboda fim harkar fim gaskiya ya kasance fadakarwa ne kuma yana nishadantar da al'umma kuma yana sa mutum ya kasance a cikin hanya mai kyau amma gaskiya wasu mutanen suna yi wa harkar fim mummunan fahimta wanda a da gaskiya ni ma dai haka nake fim kallon
to me ya canja ra'ayi
a gaskiya yanda na ga harkar fim idan mutum zai shiga harkar fim gaskiya sai an je iyayensa sun sani sun tabbatar da cewa eh wani zai yi fim ba wai kawai zai dauki kafarsa ya je ya ce zai yi fim a sashi a fim bane
to kafin ki san da labarin wannan fim na Bilkisu kin yi wadannan bincike ne kika ga ya ake shiga
eh gaskiya na yi bincike kuma na gano cewa kuma fim ya kasance sana'a ne ba yanayin yanda mutane suke kallon abin kaman ko watsewa ko wani wannan ba haka bane
ya aka kika samu labari za a yi wannan auditioning na wannan fim din
eh to na zo Kano kuma na ji a kafafen yada labarai cewa za a yi audition din fim din Bilkisu sai na gani ma ina da sha'awar na yi
fito
a cikin fim din
daga wani gari kika taho
Lagos
tun daga Lagos kika zo nan Kano don ki fim
yes
da aka yi kafin a yi auditioning dinki da kika je kika nuna musu sha'awa me suka fara yi
eh to gaskiya sai da aka tuntuɓi iyaye na aka tabbatar da cewa da amincewarsu na zo ba wai dan karan kai na kawai nazo na ce zan shiga harkar fim
shi a wannan fim din wani role zaki
Bilkisu nake so in sha Allah
ita Bilkisu me zaki dan ba mu kadan daga cikin labarin abin da Bilkisu za ta yi
to ita dai gaskiya Bilkisu ita ce fim din ma zan ce saboda ita ce jigo fim din kuma ita kar a zan a yanayin yanda na fuskanci ita labarin Bilkisu mace ce me san kyautatawa kowa kuma ta kasance ba ta son raini kuma ba ta son fada mata kasance tana so ta ga cewa ta zama jagora a cikin al'umma
to yanzu akwai tabbacin za su dauke ki
to ina sa rai kin san cewa duk abin da ka sa Allah a gaba kuma ka sa da kyakkyawan manufa Allah zai baka sa a kan abu
ku nawa kuka nemi wannan gurbi na Bilkisu
gaskiya ba zan iya irga mutanen ba saboda mutane da yawa sun zo saboda fi auditioning din Bilkisu ni dai ina fatan cewa Allah ya sa nayi a sa'a
to madalla Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Nigeria.